sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma da lord da kuma niya, haka kuma na iya samun alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, muka sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararan makamai barkatai a nahiyar Afirka, ciki ko har da Najeriya. Kuma akan wannan batu ne yau za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kuma muna nan dauke da labarin wasanni a takaice tare da Ruwan Muktar Abbas, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don ganewa idan sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. Shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamarin ya wuce gaban misali, a cewar Trump jim kadan bayan da ya isa wani sansanin sojin ruwa da ke garin Sherry Point a jihar Carolina ta Arewa. Ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taba mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba, kuma ba za mu taba kyale ku ba, muna tare da ku. Kuma duk waɗanda wannan muguwar guguwar ta shafa, daukacin Amurkawa na tare da ku, kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. Trump ya kuma ziyarci garin New Bern inda guguwar ta ratattaka, wurin da ya raba abinci ya kuma dan tattauna da mazaunan garin. Guguwar Florence ta kashe akalla mutane 35, ta kuma bar wasu garuruwa a Carolina ta Arewa cike da tabo da ruwa mai doyi. Jami'ai a fadin jihar na gargadar mazauna wurin akan yiwuwar ambaliyar ruwa mai yawa a cikin wannan makon. Korea ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace. A karkashin wata yarjejeniya da shugabannin Koreyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba, shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniya a Pyongyang a karshen rana ta biyu ta karan ta taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Amincewa da rufe cibiyar Yongbyon da Korea ta Arewa ta yi ya hada da alkawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzaminta a karkashin sa idan kwararru daga kasashe. Mun amince mu sanar da zaman lafiya a mashigan Korea inda babu makaman nukiliya ko barazanar nukiliya, abinda Kim Jong-un ya fada wa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba Moon. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abin farin ciki ne a lokacin da yake yabawa da wannan yarjejeniya wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman daukan nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin an yi shi bisa kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi rikidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 dake cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya fadawa takwaran aikinsa na Isra'ila a Victor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru, kuma Rasha na da damar ta mai da martani. Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana mummunan kuskure, ya kuma ce Rasha za ta dauki karin matakai don kare sojojinta da kadarorinta a Siriya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Rasha ta yi, ya kuma dora laifin abin da ya faru akan Siriya. Wata babbar kotu a Pakistan ta ba da umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da diyarsa Maryam da kuma sarkinsa Muhammad Safdar, bayan da kotun ta yi watsi da hukuncin da aka yanke masu a baya akan laifin cin hanci da rashawa. A watan Yuli, wata kotu ta musamman ta yaki da cin hanci da rashawa ta samu mutanen uku da laifin mallakar kadarorin da darajar su ta wuce hanyoyin samun kudaden su da aka sani. Kotun ta yaki da cin hanci da rashawa ta yanke hukuncin daurin shekaru 10 akan Nawaz Sharif, shekaru 7 akan diyarsa Maryam, da kuma daurin shekara 1 akan Safdar. Dukkansu sun dauka kara a wata babbar kotu dake birnin Islamabad. A yau Laraba ne wani kwamitin alkalai na mutane uku suka yanke shawarar cewa jinkirta aiwatar da wannan hukuncin har sai an yanke shawara akan daukaka karar da aka yi. An saki Sharif tare da sauran iyalansa yau Laraba, kuma shugabannin jam'iyyarsa da wasu jami'ai sun tarbe su a wajen gidansa, gidan yarin sun ta yi musu barka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To mun bude taskar rahoton namu a gaba da batun yadda za a shawo kan matsalan kwararan makamai a nahiyar Afirka, wanda akan shi ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ga Hassan mai na kan da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake amsa tambayoyin manema labarai a nan Abuja, shugaban hukumar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, Jean-Claude Brown, ya koka cewar kimanin makamai miliyan 100 ke hannun fararen hula a kasashen da ke wannan yanki. Al'amarin da ya ce shi ke zama umulaba'isin tsagiranci, ta'addanci da sauran nau'ukan tashe-tashen hankula. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya yi tsokaci.
Ba mu mamaki bane, akwai cibiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take da shi nan, wadda ta nuna cewa lalle yawan makamai da ke hannun wayanda ba jami'an tsaro ba ne a nahiyar Afirka da kuma ma bangaren wato Afirka ta yamma ya kusan yana cikin inda duniya gaba daya inda ake da yawan wannan makamin.
A cewar tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko Yar Rashid Harun, a ganinsa ai yawan makaman da ke hannun jama'a ya zarce wannan adadi.
Ba za a iya cewa ga ka'idar makaman da suke hannun mutane ba. Akwai wurare ta yanda ake kawo makaman nan, kuma mutane suna samu ba tare da sanin gwamnati ba. Ana iya kawo shi ta ruwa, kuma ka duba akwai cross borders Najeriya da wasu kasashen Afirka da inda ake kawo wannan makamai din, kuma gwamnati ba ta da ido ko ina da za ta ce ai ga makamai da ake kawo ta wannan hanyar. Saboda haka wannan ka'idan da suka faɗa ma ya fi haka.
To shin ko yaya girman wannan matsala take? Ga Malam Kabiru Adamu.
Abu ne tayar da hankali sosai, don duk wata matsala ta tsaro wanda ake da shi tana da alaƙa da waɗannan makaman. Komai kasancewan ɗan ta'adda da gaggan ɓarayi, idan ba su da makamai a hannunsu to illan da za su yi ba zai yawa ba kama in suna da makaman. To kai kenan dole ne a ɗau maganan da muhimmanci. Yanayi irin yadda kusan iyakan suke a buɗe tun falo wanda suke shigowa da makaman, akwai rahoto wadda wannan cibiya ta Amnesty International ta fitar da shi ba da jimawa ba, cewa 'yan siyasa masu kuɗi da kuma ƙungiyoyi na haɗin kai, wato abinda ake cewa milisha irin na ƙabilanci da na addini, sun ce da suke ulmu a ba'isan shigowa da wannan makaman.
Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da ƙasashen yankin Sahel, Mohammed Ibn Chambers, ya ce abu ne mai kidmarwa halin tarzoma da yawancin ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso, Niger da Najeriya ke ciki a halin yanzu, inda ya ce ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki tare don yi wa tufkar hanci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kuma kafin buɗe layukan namu a shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla yanzu za mu bude muku layukanmu kuma za ku kira mu ne akan ya za a shawo matsalan kwararan makamai a nahiyar Afirka wanda Najeriya na cikin su makamai da ake shigowa da su barkatai wanda suke su ne humul haba'isin samun. To mun samu kira daga Kwatarkwashi. Waye daga Kwatarkwashi? To dan kara muryan ka kadan ka kuma kashe rediyon ka.
Ana ta kashe rediyon.
To ja mu je.
To abin da yake faruwa gaskiya a yadda za a yi
yi magana
da
yawa ka ba mu jin kara sosai
dama na muna magana ne daga Adamawa.
To waye daga Adamawa?
Abu Sufyan.
To Abu Sufyan, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shine idan ana so a karar da irin wannan matsalolin shine idan aka samu irin wannan masu aikata wannan aiki ya hukunta su sosai saboda wayanda suke da sha'awar yin hakan ne su gane cewa
sun gani su guje ma bin. To mun gode kwarai Abu Sufyan daga Adamawa. Muna Katsina yanzu. Waye a Katsina?
Alhaji Mustapha dan kane daga Karanci, Katsina.
To Alhaji Mustapha, me ra'ayin ka game da wannan batun?
Eh to wannan abubuwa ni dai na ji ana abin nan, amma maludi ne ban ji abin da yake cewa.
Ikon Allah.
Wallahi.
To ka saurara insha Allah za ka ji. To bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mallam Dan Ibrahim Ayawo, barka da yamma.
Barka da haka mai rediyo da likoda. Ja mu je.
To shugaban kungiyar masu kiran gida.
Ja mu je. Me ra'ayinka game da wannan? Ja mu je.
Rediyo da likoda kasuwar Kwadodon Najeriya.
To Plato, waye a Plato?
Yawa, assalamu alaikum. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Plato.
To Bala Komanda, me ra'ayinka game da wannan batun?
Gaskiya maudu'in nan Allah ya saka da alkhairi, wato da mu kira custom da suke bakin boda da sauran wa'ansu jama'an da yake hakki ne a kansu, wanda ya kamata suna iya kokarin su na tsare shigowa da wa'ansu makamai cikin kasar nan Najeriya. To muna kiran su da su jajirce kuma su tsaya, wannan hakki ne a kansu, hakki ne akan yan kasa, kuma su ne suka tsaya kuma suka yi rantsuwan cewa za su tsaya akan gaskiya, akan rikon amana da tsara kasar nan. To su yi kokari duk hanyoyin da ake samu ake shigowa da makaman nan, su yi kokari su dakile. Ubangiji Allah ya ba su nasara, biyayye kuma Allah ya taimake ku gaba
ɗaya. Amin sun amin Malam Bala Komanda. Bari mu je Nasarawa. Waye a Nasarawa?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ke daga Nasarawa, Garba Saleh likitan radio ne.
To Garba Saleh, me ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya kam maganan ra'ayina a nan shine kamar yadda Bala Komanda yake. Su ainihin hukumomin tsaro din nan gaskiya suna kokari, amma duk da haka mu ma al'umma mu sa ido, domin duk kafofin da ake shiga da makamai din nan, dan Allah da Annabi gwamnati ta tashi sai hukumomi su dakile, domin makaman nan su ne ake maida mata zaurawa, ana maida yaya marayu, ana raba mutane da gidajensu, su ma masu shigowa da makaman nan mu talakawa muna roƙonsu don girman Allah, su ji tsoron Allah, fa akwai gobe kiyama. Sudene shigo da makamin nan ana kashe al'umma. Na gode a tashi lafiya.
Allah ya gode Mallam Garba. Bari mu je Katsina. Waye a Katsina?
Kana magana da Abdulmalik Sabon garin Yandara.
To Abdulmalik, me ra'ayinka game da wannan batun?
Na?
Me ra'ayinka game da wannan batun?
Eh to gaskiya gwamnati ma kusan ita ke da wannan sakakin.
To me yasa?
Saboda to ai mafi akasari motocin manya ake shigowa da makaman.
A'a, kana da hujja?
Na talakawa ba abin ake bincikawa.
To
to ka gani cikin wannan motocin wanda ake daga mawa sana ake yiwa da su
na ka tunanin kenan
gaskiya sai sun yi ba sani ba sabu.
To mun gode Malam Abdul Malik da Katsina, Allah sa ko mahukunta sun ji wannan kira ko shawara da ka baya. Yanzu bari mu je Bauchi, waye daga Bauchi?
Yawa Ganjo da Yunusa Mamman Sunusi ne a Ganjo lokacin gaman Bauchi State.
To Malam Yunusa, me ra'ayinka game da wannan batun?
Raina wanda aka fasari da Yunusa ma wace raina shine gaskiya ba raina shine ainihin mutanen Kwastam din ne za su dauki mataki mai kyau.
To to shi
ce. Matakan idan Kwastam suka dauki mataki mai kyau shine za a ci gaba.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Allah sa su kuma Kwastam sun ji wannan shawara da ka bayar ko kuma kira. To mun koma Nasarawa, ya Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Direban taxi daga daddare.
Eh?
Manya direban taxi daga daddare.
To manya direban taxi, me ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya Kwastam suna kokari amma kasan sha'anin ya da su kenan sai a hankali ko an kare ma wasu za su ji daɗi da su ji shi gari shi ya sa ba za a gane inda izo ke sakan ba.
To
da ka fatan mu dai rokon mu dai sa ido dai sosai a tsare haɗi a kanmu da sauran ƙasashen waje.
To mun gode ƙwarai da gaske manya direban taxi. Mun gode. Muna magana ne akan kwararan makamai a nahiyar Afirka. Wasu hanyoyi kuke jin ya kamata a ce an bi don? To mun samu kira daga Osun, waye daga Osun? Wane ne daga Osun? Kuma don Allah ka dan kashe rediyonka saboda ina jin murya na ciki. Ina ganin kamar layin na Osun ya yanke. Muna magana ne akan. To
hello
Nasarawa, waye daga Nasarawa?
Abdullahi Musa.
To Abdullahi Musa, ka shirye don ka don Allah ko kai nisa da shi?
Alhamdulillah.
To ja mu je
maruri na ku gaskiya ya ke haka.
To
hello,
to me gudunmawanka?
Saboda haka gudunmawa ta shine gaskiya wannan abun ba wai nauyin gwamnati bane kare.
To
mu talaka ya kamata mu ma mu hada karfi da karfe mu ga wannan abu ya samu nasara.
To yayi kyau ka babu gwamnati da kashin mahaukacin kare ko
gaskiya haka ne.
To mun gode kwarai,
Allah ya tamu.
Mun gode kwarai Abdullahi daga Nasarawa. Muna kira na karshe Kaduna, waye daga Kaduna?
Sare ba yau, barka da yammaci. Sunana Murtala ne, na kira ku daga garin Riga Sakarwar Tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, me
yawa shawarar da zamu ba masu kasa shine cewa ka dada dai in ka duba barukokin sojoji da Kwastam mafi yawanci a daji ake yin su. Yanzu duk za ga gari ya zo ya samu barike da barukoki cikin gari, sai a wani lokaci za ga su jami'an tsaron ma sun zama kaman kusan fararen hula sun saje da su. To amma suna dajin na kaga kai barukoki a daji, duk wani abu da ke to ta daji suna ciki, dama aikin su ne. Kuma sojan Najeriya kaga an ce a duniya suna ɗaya daga cikin wanda suka kware a iya yakin sunkuru da ƙasa da sauransu. Ya kamata gaskiya koma da su a gina barkoki a daji iyaka za a samu sauƙin wannan matsala insha Allah.
Da kyau Murtala da wannan shawara naka, Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara naka, kuma ya kai kunnin da ya kamata a ce ya kai. To da wannan kiran Murtala ne muka zo ga shirin kiran na ƙarshe da za mu iya ɗauka yanzu nan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau da mu soma labarin wasannin ne da labarin gasar samun ƙurabun shiga gasar cin kofin ƙasashen Afirka da na duniya na matasa ƙasa da shekaru 17, inda masu koyar da 'yan wasan ƙasa da shekaru 17 ɗin na Nigeria da Ghana, Mani Garba da Abdulkarim Zito, suka nuna adawarsu ga tsarin samun ƙurabu na wasan ƙasa da shekaru 17 na Afirka. Ko da yake Nigeria ta dai samu tsalla karejiya da baya zuwa gasan na sabuwar shekara da zaya a kasar Tanzania bayan ƴan wasanta na Super Eaglet sun yi nasara a ainihin bugun fanarati da ci 4-2 a wasan karshe na gasan Wafo Zone B a kasar Ghana. A ganin coachin na Nigeria, tsarin samun gurbin na zai cutar da hukumar kwallon kafar Afirka, saboda a ganinsa da Nigeria da Ghana baki daya sun cancanci su samu gurbi a gasan na zakaru. A nasa ɓarya, Abdulkarim Zito cewa yayi babu coach yadda ya shiga gasar da yayi farin ciki game da sallan samun gurbi a gasan na Afirka da ma duniya baki daya. Kwamitin daidaita lamurra a sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ya yi zamansa na farko. Duk mambobin kwamitin su hudu sun bayyana aniyarsu na cikata ayyuka da hukumar kwallon kafar Afirka ta shimfiɗa musu. Taron da shugaban kwamitin Dr. Kofi Amuwa ya jagoranta a cikin wasu ababa ya amince da samun ra'ayin jama'a. Akan haka ya gayyaci wasu mutane da za su bada ra'ayoyinsu cikin wasu kuri-kuriyan kwamitotin da zai taimaka tsaranta kwallon kafar kasar Ghana ya cimma burinsa. Alkalin wasa a Premier League din Ghana Yawa Amatafe, wadda kungiyar alkalan kwallon kafar kasar Ghana ta azawa haramci shekaru 10 ranar Litini, ya ce ko a jikinsa ba abin da ya ratsa shi game da haramcin. Amatafe dai na a cikin alkalan wasan kwallon kafar ta kasar Ghana 53 da aka sama cikin bidiyon Anas Armia Anas da laifin cin hanci waɗanda aka ibiya musu haramcin shekaru 10-10. Alƙalin ya ce ko oho da wannan haramcin aini da matini na yi murabus. Ƙungiyar kuma sai a san Tikotoko na dabda ambata coach Sike Akuna matsayin sabon mai koyar da klabin wasa akan yarjejeniyar shekaru 2. A ranar Alhamis ne babban coachin klabin, coach Paco Sifaben, ya aji aikinsa a matsayin coachin a San Tikotoko. Babban mai koyar da Black Stars wasa James Kwesi Apia ya ce yana mamaki a duk lokaci da ya fahimci mutane na daukansa a matsayin raunanin manager, saboda shi mutum ne mai shiru-shiru. Kociyar na Black Stars da ke dauki da nauyin Black Stars din ta samu gurbi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 ya ce yana fada tsauri fiye da yadda ake zata, don haka kada a rena da shi. To jama'a, da haka muka iso karshen labaran wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mukushi ɗan kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS, kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya ƙarfafa ƙoƙarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan ƙasar Siriya damar dawowa gidajensu a Raqqa da sauran garuruwan da adda ISIS take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali. Taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa, samar da ruwan sha masu tsafta, gyara wutar lantarki da sauran abubuwan buƙatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alƙawurra daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Siriya, wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga ƙasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya, wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƙararrar cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai an murƙushe ISIS ɗin gurungum. Kuma ƙasar Amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun Iran daga yankunan. Mun yi amanna a cewar Mrs. Nauert cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarda ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance, kamar yadda ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 2254 ya tanada. yake wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da kasar Amurka ke bayarwa ba. Kasar Amurka ita ce tafi kowace kasa bada taimakon jin kai a Syria, domin ta bada fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin Syria ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin Syria da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Syria cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Syria sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Takaitaccen labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don ganewa idan sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. Shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamari ya wuce gaban misali a cewar Trump jim kadan bayan da ya isa wani sansanin sojojin ruwa da ke garin Cherry Point a jihar Carolina ta Arewa. Ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taɓa mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba, kuma ba za mu taɓa kyale ku ba. Muna tare da ku, kuma duk waɗanda wannan muguwar guguwa ta shafa, daukacin Amurkawa na tare da ku, kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta ɗauki abinda ta kira matakan da suka dace. A ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin Koriyoyin biyu da ba su shiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniya a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu ta taron ƙolin da suke yi na kwanaki uku. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin an yi shi bisa kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin, ya hana shirkidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku jiro abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko hadda shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa kuma ta gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai Julie Gresham wacce ta bada umarni, da injiniyan mu Cedric, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.